Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ki gabatar da Indaranka. Alarammomi da sauran jama'a na martani a kan furcin gwamna na kamawa da hukunta yara da ke bara a kan titunan Kano. Wanda galiban mutane ke cewar doka ce mai matukar mahimmanci wacce bai kamata ta takaita a takarda ba. Wata matar aure mai ƴaƴa hudu ta koka bisa yadda take cewar tana cikin garari bayan da mijinta ya yi batan dabo yau tsawon kwanaki 26 ba ta ji duriyarsa ba. Har ma take cewar idan ya je dawo gun ƴaƴansa suna nan babu cin yau balle na gobe. Ita kuwa wata budurwa ta yi wa saurayinta tutsin cewar an fasa auren. Da ake jiran ɗaura musu shi nan da kwanaki hudu biyo bayan zargin da tace yana yawan yi mata, dan haka tace idan ma an ɗaura auren ba zai ci talata da Laraba ba zai mutu. Wasu ƴan sanda sun tsine wani ɓarawo da ya faki idansu ya wabce musu jakar kuɗin cin hanci da suke tarawa. Har ma suka yi addu'ar cewar insha Allah wannan ɓarawo ba zai gama da duniya lafiya ba. Za mu kawo muku wasikar mu takaicin tunda dai yau ne Laraba. Ita ce ma za ta zame mana cikamakin rahotanninmu na wannan lokaci. Ku dakace mu. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke muku lale maraba da haduwa cikin shirin Indaranka na wannan lokaci. Kuma yau za mu fara shirin ne da batun ra'ayoyin al'umma dangane da furucin mai girma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda ya yi akan batun bara. Wata galiban mutane ke kuka a kanta biyo bayan yadda al'amura ke faruwa ga mai bin hanyoyi da kwararo a Kano ba zai kasa ganin kwararar muni-munin yara ba waɗanda ke gararan ba suna bara yawancinsu ma ba su daɗe da warkewa daga shayi ba amma sai iyayensu da suka haifo su su tattara su su hankaɗo su birni da sunan a kawo su tsangaya su kuma koma gida su ci gaba da neman haifo wasu ƴaƴan daban ko da yake akwai masu imanin cewar wai barar tana da asali addini amma fa ko kaɗan wasu na cewar babu ruwan biri da gada domin addinin musulunci bai yadda da lalaci ba balle ka kai ga roƙon wani. Abin da aka sani kawai shine duk mai ƴaƴa ya riƙe abinsa. Karatun Alkur'ani kuma in ji wasu masana suka ce ƙasashe da dama ana yi amma za ka ga ba a yin bara. Abubakar Ibrahim gwamnati ikon Allah masharhanci ne akan al'amuran yau da kullum ya ce wannan mataki na Ganduje ya yi daidai. Dan haka yake roƙon mai girma gwamna ya tabbatar an zartar da dokar a aikace kada abin ya tsaya a iya ƙaulin bila amali.
To alhamdulillahi an zo gabar da muke so domin bara ta ƙare tun a baya. Tun baya da shekara wajen 30 aka daina bara saboda yanzu ba bara ake. Kawo mana yara ake gari kawai su zama a tantal bace ta su rayu dan da an tafi a wannan tafiyar har aka kai matsayin shekara 20 a haka. To wallahi jihar Kano ba za ta zauna ba. Saboda yaran nan suka taso ba su da makoma sun kai su miliyan 2 kowa ya haifi ɗansa nan zai kawo mana shekara 6 sai a kawo mana yaro mu rasa yadda za mu yi hadda Nijar da sai a kawo mana ga su nan abin tausayi ba abinci ba kula ba riga ba magani. Saboda haka duk malamin da ya sanya ɗebo ni abin da nake kira da shi ya dubi girman Allah ya tausaya wa addinin Allah domin dama ba addinin ya dosa ba da wannan tsari a ce ya mai da mabarata su je su yi bara shi yana gida da mata hudu sai su yi bara su zo su haɗa mana naira 50-50 wannan zalunci ne ya mai da yaran nan hannun iyayensu shi kuma koda sabuwar kasuwa ne ya je ya buɗe kanti. Allah ya sa kuma yadda gwamnati ta faɗi maganar nan Allah ya sa ta aiwatar da ita.
Alalan ma Abdullahi guda ne daga cikin masu tsangayu da ke tara almajirai ya ce sun yi mamakin wannan mataki na gwamna Ganduje dan haka ya ce za su tsaya su ga gudun ruwansa.
Musamman ma mamakin da muka yi tunda mutum ne wanda ake kiran shi da kalimul islama shi kuma abin da ya shafi musulunci ina ga mu ga baki daya a harka almajiranci ai magana ce ta musulunci ba wai magana ce ta daban ta gefe guda ba. Saboda haka matuƙa gaya tunda gwamnati bamu ji wani ishu da ta yi ba akan cewa me za ta yi wa wannan almajiran kwatsam kawai sai muka ji an ce ai an soke bara. To da aka soke bara yanzu yaran da suke gabanmu waɗanda muke koya musu addinin nan ina za mu kai su? Za mu kira iyayensu ne mu ce kowa ya ɗauke shi ko kuwa gwamnati tana da wani abu da za ta zo ta yi a kansu?
To amma shugaban kungiyar mahaddatan Alkur'ani ta ƙasa Goni Lawi Goni ɗan zarga ya ce kyautuwa ya yi a ce an tuntuɓe su kafin ɗaukar wannan mataki. Amma dai ya ce za su jira su gani.
ba hana bara muke ki ba mu kanmu ba masu ayi baras amma ya zama an yi tsari kullun na fada bodin din nan daga wajen mu aka koya shine abin da ake daukar mutun daga nan ya tafi gabas ko ya tafi wani gari dan ya je ya zauna ya kadaita kaman mu san da aka yi makaranta gida aka sai mana kuma aka yi mai mana abinci ban taba bara ba tunda nake a rayuwata haka ban taba yin noma ba
almajirai da dama na fuskantar dimbin matsaloli da musgunawa daga wasu malamai ko garada a makarantun su misalin baya bayan nan dai shine yadda wani malami a garin goma na karamar hukumar Smaila wanda mun samu labarin cewa tuni ɗan sanda suka tafi kama shi bayan da ya daure wani almajirin sa mai shekara 9 ya kulle shi a daki tsawon kwanaki 2 da rabi saboda ya kasa kawo harajin naira 40 da malamin ya sanya musu yanzu haka wannan yaro ya nakasa a hannayensa duka biyu kuma wannan kadan ne daga irin matsalolin da almajirai ke fuskanta Allah ya kyauta ita kuwa wata matar aure ta koka ne bisa yadda tace yau fiye da kwanaki 26 kenan mijinta yayi sallama da ita da ƴaƴan su ya bar gida da zummar nema amma har yanzu bata ƙara jin duriyar sa ba wannan mata Bilkisu Muhammad ta ce ta je gun ƴan sanda an yi over over sun je mutuwa da emergency amma har yanzu babu duriyar mijin nata mai suna Muhammad Abubakar wannan tace sojan haya yake karba na ajede da sau kuma sun fita yayi sallama amma har yanzu babu labarin sa dan haka take roƙon sa idan yana ra'ayi ya dawo gida domin fa ya bar su babu cin yau balle na gobe
sunana Bilkisu Muhammad wallahi matsala ta dai mai gidana ne ya fita yau kwana 23 kenan ba labari to lafiya lawai bar gida wallahi har kawo yanzu dai babu wani labari an kira wayan shi a kashe yake so bamu sani ba ko lafiya bamu san dalili ba an ji an yi over over amma kuma ba wani labari
to Allah ya sa ne ma rabo ne kuma ubangiji ya maganta mana dukkan matsalolin da suka fi karfin mu sai kuma labarin wata budurwa wacce ta yi wa saurayinta tutsu lokacin da ya rage saura kwanaki 4 saka su a lalle inda tace ta fasa wannan aure domin saurayin nata kullun a cikin zargin ta yake dan haka ne ma tace auren ba zai karko ba wakilin mu Aminu Abdi Baka Noma yana da cikakken bayani
wannan budura dai ta garzaya ofisho hukumar hizbar da ke fage ne karkashin jagorancin komandan hizbar wato Ustaz Jamilu Yusuf inda take bukata a raba ta da saurayin nata duk da tsawon lokacin da suka kwashe suna soyayya inda ta bayyana hizbar cewar ba za ta aminta da halayensa ba tana zargin yana yawan tuhumarta kamar yadda ta fili inda ranka bayani
dan wallahi Allah in aka aura min shi komai zai iya faruwa ko ya canza halin shi ni bazan iya zama da shi ba da maganin ka aika a fara gara duk abin da na mai in ya so ni in ma an yi auren ina mai a daure ni wallahi Allah
ko da yake dai saurayin nata ya ce shi dai babu gudu babu da baya wajen ganin an yi wannan auren
ito da aka yi hannu zo da kaya gidansu na aika da kudi har aka manya suka shiga har aka sa baki kowa da kowa ya zo shiga ya amince aka amince har aka sa rana tana ina hankalinta a daki karin kabarci ban siya ba suna nan aji akwai gida da daki uku ne ma yanzu aji ni ina neman masala tsakanin ita
Shawta su Isaac shine mataimakin komandan hizbar ya ce tuni suka aike iyayen su gare ta domin zama da su dan shakan wannan lamari
iyayen ana tattaunawa da su kowane bangare sun zo kuma ana tsakan tattaunawa ma abinda aka cimma shi za a yi akai
to banda abin ki ai daudar gora a ciki ake shanye ta ko da yake dai wata daudar riyadin magace idan ma ka hadiya sai ka amayar da ita shi kuwa shararren dan kasuwar nan mai taimakawa al'umma musamman ma matasa Alhaji Abubakar Kamala mamallakin Kamala Communication ya bayyana matukar damuwa akan yadda ake zuba shara a makabartin Kano. Alhaji Abubakar Kamala yace babban misalin shine makabartar Hauran Shanu wacce wasu suke zuba shara a ciki dan haka ne ma ya kudura aniyar yin gini ya kewaye ta tare da yin kira ga al'ummar yankin da su sanya idanu domin kare makabarta daga farmakin masu zuba sharar. Dama dai ba wannan karan ne farau ba da Alhaji Kamala ke bin makabartu yana kewaye su da gini musamman ma idan ana kaiwa irin waɗannan makabartu farmaki Allah ya kai lada mizani masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a su kuwa ƴan kasuwar kofar wan bai daura da masallacin Idi waɗanda suka kukan cewa wasu shafaffu da mai sun zo sun zuba kwantenoni a kan kwalta gaban shagunan su sun shigo suna godiya ga shugaban hukumar anti-corruption mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano Barisa Muhi Magajiri Mungado wanda suka ce sun kai masa wancan koke na cin zalin da suka ce ana yi musu kuma nan da nan ya ɗauki mataki har ma suke cewa ba da yawunsu ake yin wata magana da suka jiyo ta suka ba
to mun zo ne mu miƙa godiyarmu ga Muhi Magajiri Mungado sakamakon korafi da muka kai masa kuma ya tsaya ganin sai an kauda wannan abin da aka sa ba bisa doka da oda ba kuma naji wani wane ne wakilin masu kuɗi ya shigo yana wasu maganganu da basu kamata ba, to mu ne wakilan wannan waje kuma mu mun tabbatar mun kai korafi kuma ana abin da ya dace akai.
Yanzu ko sai kasar Kenya inda wasu ƴan sanda suka yi Allah ya isa tare da yin tofin alatsini akan wani barawo da suka ce insha Allah ba zai gama da duniya lafiya ba bayan da ya wabce wata jaka daga hannun su, bayan da suka cika ta da na goro da suke karba daga hannun direbobi a matsayin cin hanci. Wakiliyanmu Zinnira Garba Baballadi tana da cikakken bayani.
Wannan lamari dai ya faru ne a yankin Meru dake Nairobi a kasar Kenya, bayan da ƴan sanda suka yi shinge a wata hanya suna karban na goro, inda duk mai motar da yazo hucewa sai sun karbi kuɗi a hannunsa. Ko da yake wani guda daga cikin ƴan sandan ya ce barawon ya shammace su ne lokacin da suke kirga cinikin da suka yi a ranar, ashe mutumin yana gefe yana kallon su, inda ya hufe ya karbe jakar ya kuma shige cikin daji abinsa, inda suka ce sun yi iya bakin kokarin su wajen ganin sun kwato jakar, amma abin ya ci tura lamarin da ya sanya suka tsine wa barawon.
Lalle sai dai a ce jaya dauko jaya dauka, kuma yin labai ai babu laifi, yadda kuka sayo haka kuka sayar, ba faduwa babu riba, Allah ya kiyaye gaba. Kafin mu je ga wasikar mu ta kai to ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Yusuf Musa dan shekara 24 wanda Allah ya jarrabe shi da lalura har ta kai sai an yi wani hoto domin gano wata matsala da ta addabe shi akan kudi naira 50,000, dan haka yake roƙon bayin Allah a taimake shi. Sai kuma takardar neman taimako ta Fatima Abdullahi wacce Allah ya jarrabe ta da lalurar ciwon koda, mahukuntan asibitin koyarwa na Malami ni Kano suka ce sai an biya naira 200,000 da 18 domin ci gaba da kulawa da lafiyarta. Kudin da tace ba ta da su bata san ma inda za a same su ba. Sai kuma takardar neman taimako ta wanda Tija Ibrahim Alasan wanda yace a dubi girman Allah a kawo wa rayuwarsa dauki, kasancewar ya dade yana fama da ciwon mafitsara, mahukunta a asibitin lura da mafitsara na Abubakar Imam suka ce naira 60,000 ake bukata domin yi masa aiki a raba shi da wannan alakakai. Yace ya dade yana fama kuma baya yin bacci sakamakon toshewa da fitsarin sa yake yi, dan haka yake roƙon bayin Allah a taimake shi dan girman Allah a ceto rayuwar shi a fitar da shi daga cikin wannan kangi. Da fatan bayin Allah za ku taimaka. Sai kuma takardar neman taimako ta wani dalibi wanda ya samu gurbin karatu a jami'a amma kuma kudin registration naira 30,000 sun tsaya masa, dan haka shi ma yake roƙon ku bayin Allah a taimaka. Yanzu kam lokaci yayi da zan sada ku da Yusuf Ali Abdalla wanda ya shigo domin karanto mana wasiƙar sa takaicu.
Wasiƙar kaicu ta wannan rana ta fito ne daga wata mata wacce bata bayyana sunanta ba. Ta fara da cewa kaicu na na kai kaina na baro, na kuma san abin da nayi sai Allah ne kadai zai yafe mu. Tace tun bayan da na auri mijina na aure shi ne a matsayin matarsa ta biyu. Na same shi da matarsa ta farko suna soyayya kuma Allah ya ba su haihuwa, kasancewar suna da ƴaƴa biyar da kuma ɗa namiji guda ɗaya wanda kuma shine ɗan lele, kasancewar ba shi da ɗa namiji. Amma ha kawai shedan ya raya mu na rinka bin malamai har sai da ta kai na raba jin dadin wannan gida na kasara su, sai ta kai ta kawo mijin sai da ya kori uwar gida ta da nazo na tara a wannan gida, sannan kuma sanya shi ya kori dukkanin ƴaƴa da nazo na tara a wannan gida. Sai zaman to babu ƴaƴan da yake gani sai na wasu su bi maza da na haifa, haka suke ta shan gallar su. In takaice muku labari dai, ashe gudawa ikon Allah guzurtar da shi a kwana a tashi sai ta kai ta kawo ƴaƴan nawa, na kasa jin dadin su shi ma uban ya kasa jin dadin su, inda ta kai in kun ji irin tarin laifufukan da yaran suke aikatawa to abin dai ba dadi. Haka dai ake ci gaba da rayuwa yau da dadi gobe babu. Kai hata dukkanin ƴan kudaden da mai gidana ya mallaka sai ta kai waɗannan yara duk sun bi sun kwashi waɗannan kuɗi, haka muka rinka shan bakin ciki har ta kai mijina ya fadi ya mutu ya koma zuwa ga Allah. In takaice muku labari dai, yau gashi waɗancan ƴaƴa da na farraka su da su nake hutawa nake jin dadi, bayan da ita ma mahaifiyarsu Allah ya mata rasuwa, na tabbata waɗannan yara ƴan halak ne, so da basu manta da ni ba, sannan kuma duk kallon da suke min suna kallo na ne a matsayin matar mahaifinsu. Da haka nake kira ga mata waɗanda suka kwashe kayan su daga gaban ma'aiki da su gaggauta tuba su dawo akan tafarki madaidaici, domin kuwa duniya fa tafi gaba ruwa iya jima.
An gaishe ka isu kuma gani ga wani ya isu wani tsoron Allah. Duka-duka kuma da wannan ne shirin zai dasa aya a madadin dukkanin abokan aiki, Yusuf Ali Abdalla Aminu Abdu Baka Noma Zinnira Garba Baballadi sai kuma Abdulrahman Hamisu na Madina wanda shi ne yake ciniyar sadan da ku, Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar. Nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.